estaba, había un foro, una característica de mi madre, una persona que le daba, hace una semana le mostré a mi madre y mi mamá, 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 shekara alif da 438 ya zo daidai da 9 ga watan uku miladiya 2017 a karatun da ya gabata a watan sati mun kammala karatu ne a kan sharuɗan sallah yau kuma za mu tashi a sabon fasali wata malam ya kulla shi na farillar sallah faflun fi fara'id as-salati fasalin da yazo ya mana magana dangane da farillar sallah dan an ce farilla shi ne abin da shari'a ta umarni da shi umarni mai tsanani wanda aikata shi ke da lada balse kuma da gangan zunubi ne kuma ɓata aiki ne zuwa abin da aka ce maka farilla to ana nufin lazumi ne a gare ka dole ne ka aikata shi idan baka aikata shi ba kana da zunubi kuma sannan idan baka aikata shi ba kana da zunubi kuma sannan baka da ladan wannan aiki da farilla da wajibi duka abu ɗaya ne a wajen jimburin malamai akwai masu bambantawa kuma imam Abu Hanifa mazhabarsa yana bambanta tsakanin farilla da wajibi amma ba buƙatar mu tattauna wannan matsala don ba ta dame mu ba abinda muke buƙatar mu sani shine farilla da wajibi duka abu ɗaya ne ko a ce abu farilla ko a ce masa wajibi abu ɗaya ne don haka nan da aka ce farillan sallah to don an ce wajiban sallah abu ɗaya ne Malam ya ce niyyatul salati mu'ayyana wa taqdiratul ihrami wal qiyam laha wal fatihatu wal qiyam laha wa bukur wa dhabtu minhu al-sujud 'ala al-jabhati wa dhabtu minhu al-i'tidal wa at-tumaninatu wa at-tartib bayna fara'idiha wa as-salam wa julusuhu alladhi yuqarinuhu Malam ya ce, farillan sallah na farko niyyatul salatul mu'ayyana, niyyar sallah wacce take ayyananniya. Da farko gabanin mai rashin baki abin da malam ya ce nufi a nan, yana da kyau mutum cewa ita niyya ta ibada kala biyu ce, kuma ana buƙatar mu yi ibada da wannan niyya guda biyu yayin da zai aiwatar da ibada rashin guda ɗaya daga cikin biyu zai ana ingancin ibadarsa kamar yadda muka ambata a baya cewa farin farilla yana ɓata aiki niyya ta farko niyyatul ma'muli lahu niyyar wadda za a yi aikin dominsa shine Allah wannan shafi ko da ikhlas ita ce mafi girman niyoyi ita ce mafi nauhukan niyoyi ita ce jagoran niyoyi wa ma umiru illa liya'budu Allah muslimina lahu dinan ba umarce su ba sai da su bauta wa Allah mukhlisina lahu dina suna masu tsarkake masa addini don haka tsarkake zuciya shi ake nufi da tsarkake addini tsarkake zuciya yayin ibada wannan wajibi ne duk wanda yayi ibada da niyyar nuna wa wasu su gani to yayi shirka kuma Allah ba zai karɓa masa ba duk wanda yayi ibada da niyyar yadiyar da waɗansu su ji ba Allah ba to yayi shirka kuma Allah ba zai karɓa masa ba cikin hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce shin ba ku son in ba ku labarin ba ku san in ba ku labarin a ina gargaɗinku da ƙaramar shirka ina gargaɗinku da ƙaramar shirka suka ce ya mahaifin Allah menene kuma ƙaramar shirka sai ce ƙaramar shirka ita ce riya sai ba da misali sai ce mutum ne zai tashi yana yin sallah sai ya dinga ƙawata sallarsa saboda yana ganin waɗansu mutane suna ganin shi to duk mutumin da zai yi ibada da niyyar wani ya gani ko da niyyar wani ya ji don ya samu yabo ko ya samu ɗaukaka ko ya samu daraja a wajen wanda ya gan shi ko ya ji shi ba Allah ya nufa ba zuciyarsa to ko ya ɗaura niyyar wannan aikin lalacewar niyyar wanda zai yi dominsa ya hukunta lalacewar aikin gaba ɗaya kuma ya yi shirka aikinsa kuma ya lalace ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك الله تعالى يتم منك وحي من يو أن بوانك أخوك وحي سوى دا أشي ذاك الشركة ليحبطن عملك دا أيك تتباته يا روشي ولتكونن من الكافرين ومدى كازم لك سكما فاقا أن ينون ودي شركة في إبادة وأيك تتا يا روشي كبايا haka wannan ita ce niyya mafi muhimmanci da bayan Allah ya wajaba su mai da hankali a kanta yayin aiwatar da ibada sallah ne azumi ne zakka ce sadaka ce hajji ne umra ce biyayya wa iyaye ne zumunci ne duk aikin alkhairin da mutum zai yi wanda ya san cewa don Allah ake yin sa kuma lada ake nema a wajen Allah to ya tsarkake zuciyarsa ya kyautata niyyarsa ya nufi Allah Allah shine wanda yake ba da lada shine wanda yake rubuta zunubi Allah shine wanda yake da aljanna shine wanda yake da wuta dan adam bai da ladan da zai baka dan adam bai da zunubin da zai rubuta maka dan adam bai da aljanna da zai baka bai da wutar da zai jefa ka dan haka kada mutum ya yi kwaɗayin wata a wajen mutane dalilin kuma ya sa ya fata niyyarsa ta nufin Allah ya yi aiwatar da ibada ko da wani ibada wannan niyya ta kasance niyya ta biyu niyyatul amal niyyatul amal niyyar shi kansa aikin aiki yana bambanta zai iya yiwa ya zai wuri ɗaya amma sanadinsa sababinsa ya bambanta shi da duk dubiwanka da na janaba da na haila da na juma'a da na harama su za ka samu wanka ne iri ɗaya bayi da bambanci abin da yake bambantawa shi ne sanadinsa na janaba sanadinsa janaba ce na haila sanadinsa haila ce don haka sanadin kawai ya bambanta wanka amma a aikace iri ɗaya ne to ba abin da zai bambanta wannan wankan a wajen da yin sa ne niyya saboda niyya ce za ta hukunta wannan wankan na janaba ita ce za ta hukunta wannan wankan na nifasi in ba niyya ba abin da zai bambanta su to haka in ka dubi sallah in ka dubi sallah azhar da sallar la'asar za ka ga ayyukan ma iri ɗaya ayyukan takiri ne ba abin da zai bambanta maka dole ne wannan azhar ce wannan la'akar ce
niyya ce za ta iya raba su to ashe niyya tana da matukar muhimmanci ita ce take tantance wannan aikin daga wancan ita ce take bambanta wannan aikin da wancan shi yasa nan malam yace niyatu salatil muayyana niyyar sallah ayyananniya sallah ayyananniya wato ainihin wannan sallar da zaka yi ita ce sallah ayyananniya idan azhar ce to sai niyyarka ta nufi azhar idan la'asar ce sai niyyarka ta ayyana sallar la'asar idan magriba ce ma haka idan isha ce ma haka saboda a bambanta tsakanin me a bambanta tsakanin ayyuka ya zama ayyukan sun sha bamban da waɗansu masu kama da su to wannan ana ce mata niyyatul amal ita ce malaman fiqhu suke magana akan ta waccan niyyar farko niyyatul ma'mul lahu niyyar wadda ake aikin domin sa ita kuma ita ce niyyar ikhlasi wanda ita kuma malaman tauhidi suke magana akan ta amma in ka ji malaman fiqhu sun ce maka niyya kawai sun yi shiru daura niyya sai su ce maka an-niyyatu niyya kawai to su idan sun ce niyya suna nufin wannan niyyar ta bambance aiki da aiki to ita ma wannan niyyar farilla ce a cikin aiki idan mutum bai yi ta ba duk tsarkin zuciyarsa duk yadda yake da ikhlasi zai yi sallah ya zo da ikhlasin sa da komai Allah ya nufa zai bauta wa Allah yayi kabbara ba niyya bai tantance ba ta sallah zai yi ba yayi kabbara ya idar sai bayan ya idar sai ya ce to wannan na bayar ta azhar kawai ba za a karba masa ba duk ikhlasin sa duk yadda yayi don Allah ba za a karba ba saboda niyyar sa yanzu bata ayyana sallar ba kuma wajibi niyya ta rigayi aiki wajibi ne niyya ta rigayi aiki ba a niyya bayan aiki ba a niyya a cikin aiki niyya ana yin ta ne kafin a fara aiki don haka niyyar sallah farilla ne wancan wannan niyya ta sallah ba kadai ma iya sallah ba a annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ne tace na Umar dan Khattab yana cewa innamal a'malu binniyati wa innama li kulli imri'in ma nawa ayyuka da niyoyi suke ake la'akari da su ana la'akarin ayyuka ne da niyoyi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kowane mutum yana da sakamakon abin da yayi niyya shine wa innama li kulli imri'in ma nawa kowane mutum yana da sakamakon abin da yayi niyya na kunna to anan da yace innamal a'malu binniyati lalle ayyuka suna tare da niyya ko ana tantance su da niyya ne ko ana la'akarin su da niyya ne to wannan niyyar da muke magana akai ta tantance aiki ita ake nufi a wannan hadisi niyyar wannan aikin da kai yin wannan hadisi shi kuma yana karantar da mu wato niyyar ayyana aiki za ku iya kasancewa a farfajiya guda kuna aiki iri daya amma niyya ita ce za ta bambanta tsakanin ayyukan ku shi yasa hadisin yayi magana akan masu hijira faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilayhi sai hadisin yayi magana akan hijira tare da cewa wannan hijira din zaka ga tare aka tafi an tafi tare cikin tawaga guda ko kuma ko ba tare aka tafi ba to zaka samu cewa wuri daya aka nufa daga Makka an tafi Madina to wanda suka tafin nan sai ya zama kowa a cikin zuciyarsa da irin kudirin da ya kulla Allah ya fi kowa sanin abin da yake cikin zukata dan haka annabi sallallahu alaihi wasallama sai yayi wato yayi nusarwa dan a fahimce da lamarin yake ba wai dan an tafi Madina gaba daya tare shi yake nuna cewa kuma kowa yanzu zai samu ladan hijira ba. A kowa za a yi la'akari da me a zuciyarsa. Wanda ya yi hijira don Allah zai samu lada saboda Allah. Wanda ya yi hijira don kasuwa, to sakamakonsa kasuwancinsa in ya samu, to in bai samu ba ya yi asara aiki. Wanda ya yi hijira don wata mata da zai aura, in ta yadda sun yi aure, to ribarsa kenan. In kuma ba ta yadda ba auren bai yiwu bai wargaje, to ya yi asara aiki, ya yi bi babu. Don haka hata a masallaci a wurin sallah, sahun gaba da sahun baya da sahun tsakiya da ko ina ma har da liman, a masallaci ana sallah guda ɗaya, sallah azhar, amma niyoyi suna bambanta. Wanda ya nufin Allah da wannan sallar, Allah zai karɓa masa zai bashi lada. Wanda ya nufin wani Allah da wannan sallar, ba ruwan Allah da sallarsa, ko da ya haɗa kafaɗa da wanda ya fi kowa ikhlasi a cikin masallacin. Don haka sha'anin niyya yana da muhimmanci kuma yana da hatsari a cikin ibada. Kuma shaitan yana daga cikin abin da yake ƙoƙarin ya yaƙa a cikin zukatan mutane shine lamarin niyya. Don haka a kyautata niyyar aiki yayin da za a aikata shi, a yi shi saboda Allah. Wannan muka ce mas'ala ce da malaman tauhidi suka fi tattaunawa a kai. Sannan haka a kyautata niyyar tantance aikin da bambanta shi daga wani sawar da ba shi ba, wanda shine malaman fiqh suke tattaunawa a kai. Niyya ita za ta bambanta sallar azhar da sallar asar, ita za ta bambanta magariba da shafa'i da wutri. Niyya ita ce wacce take bambanta wankan janaba da wankan jinin al'ada. Hakan nan al'amarin yake. Don haka yana daga farillai shine mutum ya kasance ya yi niyya. Ita wannan niyya a zuciya ake yin ta, ba a yin niyya akan harshe. Ba a taɓa samu ba, ko lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko lokacin sahabbai, ko daga baya, ba a taɓa samu ba da sunan ilimi da malinta wani ya yi suɓudda baka ko da tuntuɓan harshe ya sunnanta ko ya mustahabbantar da yin niyya da harshe. Wannan babu, bid'a ne. Amma sai kaga hali ta tafa ana yi littafi, za ka samu ana saye shi, za ka ji masu wulbaro ko masu mota suna cewa littafin niyoyi, akwai niyyar sallah a littafin, akwai niyyar azumi a littafin, akwai niyyar wankan gawa, niyyar wankan janaba a littafin. To niyya a littafi kuma, ya za a samu niyya a littafi? Ai niyya tana zuciya, niyya tana zuciya ba ta littafi. Don haka me suke nufi shine littafi ne majmu'un niyyati, e littafi ne wai da ya kunshi niyoyin ibadu. In sallah ce, nawaitu ada'a salati zuhuri arba'a raka'atin ma'al imami fi masjidi Furhan. Haka ne sai wai sai ta bayani wai yana gaya wa Allah subhanahu wataala, yana tantance masa fa lalle fa azhar zai mai raka'a hudu tare da limami kaza a masallaci kaza. Wannan kurakurai ne. Ko da ma a ce mutum ya ce nawaitu salata zuhuri, wannan bid'a ne. Na ɗaura niyyar sallar azhar, wannan bid'a ne. Wani wurin za ka je ka ga mutum zai yi sallah, ya ɗaga hannayensa biyu sama, yana astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, nawaitu ada'a salati zuhur kaza 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 kaza, kafin ya kabbara haram. Wannan duk bid'a ne, ba a buƙatar sa. Niyya tana zuciyarka. In ba niyya ba, me ya kawo ka masallaci? Da me kai alwala ba da niyya ba? Niyya fa ta sa kai alwala, niyya ta sa ka zo masallaci, ka shigo masallaci, niyya ta sa kai nafila, ka zauna kana jira limami, ka tashi ka tafi ba. Kana da uzuri ma a gabanka, amma saboda ba a yi sallar ba, ka zauna kana jira, niyyar ce ta zaunar da kai, to me za ka faɗa an ka tashi? Duk bayan wannan abin da yake ran naka. Don haka niyya, abin da niyya take nufi shine mutum ya nufi aiki da saninsa cikin zaɓinsa ba tare da mantuwa ko kuskure ba. Mutum ya nufi aiki da saninsa cikin zaɓinsa ba tare da mantuwa ko kuskure ba. Wannan shi ake cewa niyya. Duk wanda ya yi aiki da wannan nufin a zuciyarsa, to ya yi niyya. Ma'ana ya nufi aikin da saninsa, kuma shi ya zaɓi ya aikata wannan aikin, kuma ba mantawa ya yi ba, ba kuma kuskurewa ya yi ba. To wanda ya samu wannan shi ne wanda ya samu niyya a cikin aiki. Wanda ya rasa wannan shi ne wanda ya rasa niyya a cikin aiki. Domin wanda ba zaɓinsa ba ne bai sa kansa ba, shi ne wanda aka tilasta kenan ko? To ai tilastawa yana hana lada kuma yana hana zunubi. Idan aka tilasta mutum ya aikata abu, to wannan tilasta shi da akan ya aikata, idan aikin lada ne yayi ala tilas bashi ladan, idan aikin zunubi ne yayi ala tilas bashi zunubin. Man kafara billahi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum adhabun azim. Ubangiji ta'ala yace wanda ya kafirce wa Allah bayan yayi imani, sai in wanda aka tirsasa shi, sai in wanda aka tirsasa shi aka tilasta shi, kun ga anan sai Allah ta'ala sai ya togace wanda aka tilasta shi, wato shi kafircinsa ba a karba ba, wato bai kafirta ba. Ko da an tilasta mutum yayi kalmar kafirci ko ya aikata aikin kafirci, to wannan kafircin nasa bai hau ba, bai yiwu ba saboda tilasta shi. To haka da za a tilasta mutum yayi aikin alkhairi, to wannan aikin bai yiwu ba, ladan ba zai samu ba saboda tilasta shi. To wannan bangaren zabi. Sannan da muka ce ya zamana ba mantawa kai ba, saboda mai mantuwa shi ma bashi da niyya, shi yasa akai afuwa mai mantuwa, shi yasa akai afuwa mai mantuwa. Rabbana la tu'akhirna in nasina, ya Allah karka kama mu idan mun yi mantuwa. Kuma cikin hadisi ingantacce Ubangiji ta'ala ce kad fa'altu, na yi muku haka, ba zan kama ku da mantuwa ba. Don haka idan mutum ya yi mantuwa ya aikin zunubi, ba zunubin a kansa. Haka nan in yayi mantuwa yayi aikin lada ba lada, sannan na ƙarshe ya zama ba kuskure ba. Nan ma idan mutum da kuskure ne ya aikata abu na lada, sai bayan ya aikata sai ya ce au nayi kuskure, zai ba da sadaka ta naira 100 a shekara ya bayar da daddare ne a duhu, sai da gari ya waye ya tashi ya sa hannuwa aljihu, zai ɗauko naira 1000 sai ga ɗarin, ya ce kai 1000 na bayar. Ya ji wani wata hajijiya saboda ya tafka kuskure. To kaga bashi ladan 1000, ɗarin da ya yi niyya ladan ta yake da shi. Saboda mai saboda kuskure. Sai da irin wannan babin za a ce idan yayi haƙuri ya koma ga Allah, to zai samu ladan sauran. Amma tare da haka ladan sauran ba zai kai na farko ba, ba zai kai na ɗarin ba, saboda niyyar ɗari ta ƙulli kafin aiki, niyyar sauran kuma ta ƙulli ne bayan aiki. To yana daga cikin ayyukan da za su iya juran niyya a bayan an yi su, amma tare da haka ba za su zama daidai da abin da aka kulla niyyar su kafin a yi shi. To wannan kuskure ce. Haka idan mutum ya yi kuskure a wajen aikata aiki, to inna lillahi ne baya samun ladan, inna zunubi ne baya samun zunubi. Me yasa? Saboda waɗannan abubuwan uku da muka lissafa, da tilastawa da mantuwa da kuskure, duka su ne suke cin karo da niyya. To in kana so ka san niyya shi ne aikin da ya kubuta daga waɗannan abubuwan guda uku, kai ka zaɓa ba tilas aka ma ba, kana sane ba mantawa kai ba, sannan ba da kuskure ka aiwatar da haka ba, wannan shi ake cewa niyya. Bayan wannan ba wani abu da mutum zai faɗa a harshensa wadda wai zai nuna cewa yanzu ne yayi niyya. Ba haushe fa yanzu nan haka zai ce da na yi niyyar yin kaza na fasa. Amma inda zaka tambaye shi yaushe kace zaka yi, sai ya ce maka ai ba cewa na ce zan yi ba, sai ce baka na yi niyyar zan yi. Saboda ya yadda niyyar tana zuciya, ba faɗanta ake ba, tana zuciya ne. Wannan shi ake cewa niyyar. Da fata an fahimta. Don haka a furta niyya baya daga cikin abin da yake a shari'a. Allahumma illa ji ba haushi, sai dai a lokacin ɗaukan umra da hajji, su ana furta niyyarsu ga wadda suke ganin wannan ita ce niyya. domin ina da fahimta cewa wannan ba ma ita ce niyya ba. Mai umra zai kulla niyya a lokacin da zai dauki haramarsa ta umra, zai ce labbaika umratan ko labbaika allahumma umratan. In haji ne zai ce labbaika hajjan. Fadan wannan wajibi ne a umra, wajibi ne a haji, ba a shiru gim sai an fada labbaika umratan, labbaika hajjan, wannan wajibi ne sai an fada. To wannan wasu suna cewa ita ce niyyar, ita ce daukan niyyar umra, shine daukan niyyar hajji. To amma a kashin gaskiya wannan daukan harama ba shine niyya ba. Asalin niyyar tana cikin zuciya, ita ta kawo mutum wajen yin harama. Niyyar mai umra kan ita ta sa shi yin visa, ta sa shi sayan ticket, ta sa shi hawa jirgi. Don haka ran da zai dauki umra, a lokacin idan ya ce labbaika umratan, to yanzu wannan ya dauki harama ne, amma niyya kan dama yana tare da ita. Sannan sai guri na uku da shi ma ake bayyana aiki, niyyar aiki, shine wurin yanka na lahiya. Wurin yankan lahiya an ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yazo yankawa yace Allahumma hadha minka wa laka anni wa ahli baiti, a wata riwayar an Muhammadin wa ali baiti Muhammad. Sannan da yazo yanka wani kuma rago na biyu yace Allahumma minka wa laka anni wa amman lam yudhhi min ummati, ya Allah wannan daga gare ka na samu kuma don kai zan yanka, ka karba mini madadina da iyalan gidana na farko kenan. Na biyu kuma da yazo yankawa yace ya Allah wannan daga kai yake kuma gare ka zai koma don kai zan yanka, ka karba mini madadina da wanda bai yi layya ba cikin al'umma. To nan ma sai aka ji ya furta waɗannan wuraren guda uku babu laifi, yayin da mutum zai aikata ɗin ya furta irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya furta. Amma bayan waɗannan wurare guda uku ba a san wani wuri da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai aikata aiki, sai aka ji ya furta yana gaya wa Allah cewa zai yi ba. Abin da yake cikin zuciyar mutum na kuduri shine kadai abin da ake bukata. Idan wannan ya samu wallahi alhamdu niyya ta samu. Jama'a mai gaba, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace niyyatu salatil muayyana, niyyar sallah takamammiya wacce zai yi, wannan farilla ne. Wa takbiratul ihrami, da kabbarar harama. Kabbarar harama kuma shine fadin Allahu akbar, ana ce mata takbiratul ihrami, kabbarar haramtawa. Al ihram nan ana nufin haramtawa. Abin da ake nufi da haramtawa shine dukkan wanda ya shiga cikin sallah an haramta masa aiwatar da waɗansu abubuwa da da sun halatta in ba dan ya shiga sallah ba, kamar magana, kamar cin abinci, kamar sha, kamar tafiya da sauran wasu ayyuka da suka halatta a gare shi wanda yanzu ya shiga sallah ba zai yi su ba. Sai ya zama ba abin da ya halatta a gare shi yanzu sai ayyukan da aka tanade su don sallah. Duk aikin da ya fita daga cikin ayyukan da aka tanada don sallah sun haramta ya aikata su. Shi yasa aka ce takbiratul ihram, kabbara mai haramta sauran ayyuka sai iya na cikin sallah. Wannan kabbara da zaran mutum ya yi ta to shikenan. Amma ko da bayan iqama ne mutum sai ya yi magana ko kuma ya dan jefa aya ya taure ko ya kurkurwa kafin ya kabbara, to wannan ba zai bata masa sallah ba, saboda ai bai yi kabbarar haramtawa ba tukuna. Sai an yi kabbarar haramtawa ne sannan komai kuma yake tsayawa yake haramtawa. Shi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin wani hadisi, miftahu salati at-tahur wa tahrimuha at-takbir, mabudin sallah shine tsarki, to da bai da tsarki sallah tana rufe a gare shi. sai yace wa tahrimuha at-takbir, haramta ta kuma kabbara, wato abin da yake haramta ayyuka a cikin ta waɗanda ba na sallah ba shine yin kabbara, fadin Allahu akbar. Da zaran mutun yace Allahu akbar to ya shiga sallah, wannan shine aka ga Annabi sallama yana yi, kuma shine abin da ya fada cikin hadisin da muka ambata yanzu, wa tahrimu at-takbir, wato haramcin ta yana farawa daga yin kabbara. Wannan kabbara lafazinta guda ɗaya ne, Allahu akbar, ba wani lafazi banda wannan, ba za ka ɗauko wani lafazi na girmama Allah kai amfani da shi a irin wannan waje ba, ba za ka ce ba Allahu a'zam, ilalai Allahu a'zam, Allah shi ya fi girma, amma ba haka Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar ba. Kabbara ya ce, ba ta'zimi ya ce ba, don haka ba za a ce ba Allahu a'zam ko Allahu jalla jalaluhu sai za a shiga sallah da shi, ba za a karɓa wa mutum ba, sai dai ce Allahu akbar, kuma mutane su kiyaye Allahu akbar ɗin nan, akbar kafin ɗin ko kaulace ɗin ɗaurariya ce, da ba'un da fataha, sannan kuma sai ra da ɗauri, tsakanin ba da ra mai ɗauri babu aluja, ba za ka ce ba akbar, ba bar ba, bar babu ja, akbar kar ka ce akbar, babu ja a tsakani, akbar, sannan kafin ka ɗauri ta kar ka ce aka, ba aka ba, ko kuma akubar, ba haka ba ne, akbar ka ɗaure kafin ya fata hawa ba'un, ka ɗaure ra'un ba tare da ka samu tangarɗa a tsakani ba. Wannan shi ne lafazin da ake shiga da shi. Allahu akbar ɗin nan ana yinsa da zaran an yi wannan kabbara, to an shiga cikin sallah, ana gwama wannan kabbara ne da wannan niyya. Shi yasa malam zai ambata a ƙarshen farillan sallah, zai ambaci wannan mas'ala ta gwama tsakanin kabbara da kuma niyya. Amma ɗaga hannaye yayin faɗan kabbara, to baya daga cikin farillai, ba kuma shi ne kabbarar harama ba. Kabbarar harama shi ne faɗan lafazin Allahu akbar kamar da muka yi bayani, amma ɗaga hannaye to wannan zai zo mana nan gaba, baya daga cikin farillai. Da mutum zai ce Allahu akbar ba tare da ya ɗaga hannaye ba, ba komai, sallarsa ta yi, ɗaga hannaye baya daga cikin farillai. Malam ya ce wal qiyamu laha, da kuma tsayuwa domin ta, ita wa kabbarar harama, yawwa tsayuwa domin ta ita kabbarar harama. Nan abin da ake nufi, nan abin da ake nufi shine ita kabbarar harama ana yin ta ne a tsaye, ba a kabbarar harama sai a tsaye, ba a yin ta a zaune sai ga wanda larurin zama ya same shi zai yi sallarsa a zaune, hukuncin zamansa hukuncin tsayuwa ga wanda bai iya miƙewa. Amma ga wanda zai iya tsayuwa sallarsa a tsaye zai yi ta, baya halatta ya yi kabbarar harama a zaune, ana kabbarar harama ne a tsaye. Duk wanda ya kabbarar harama ba a tsaye ba, to kabbararsa ba ta yi ba. Don haka da wannan zan yi tambihi wa ‘yan uwa, ana yin kuskure. Idan liman yana sallah ya yi ruku'u a masallaci, za ka ga waɗansu sun tafi a guje, bayan cewa gudun kuskure ne manzo Allah sallama ya hana, ya ce in za ku zo sallah ku zo a cikin nutsuwa, abin da kuka samu ku sallata, abin da ya kubuce muku ku ciko, ba tashin hankali a ciki, ko ta hiya ka samu ka samu ladan jami'i insha Allah ta'ala, ba daga hankali a ciki. Don haka waɗansu sai su zo da gudu, mutum idan ya zo da gudu saboda tsabar gudun kar a taso, kar liman ya taso shi kuma bai yi sunkuya ba, sai ka ga da dunduku zai kabbara harama, yana shigowa masallacin yana kifuwa, yana kifuwa kuma yana daga hannaye kuma yana kabbara, shi ba zo mu ba, haka ya zaro hannayensa haka a sunkuye, yana Allahu akbar, ya riga ya sunkuya ko lokacin yake kabbara harama ba za a karba masa ba. Kabbara harama a miƙe ake yin ta, saboda kar a dago. To imami yana complain, na cewa akwai masu gyaran murya tun daga waje saboda kan liman ya dago, wai suna zuwa. Ba liman kar ka bi su, ka yi abin da yake shine sallar ka. Amalikiya suka ce ba a jiran wani, liman baya jiran wani in ya ji motsin wani ya tsaya bai dago ba saboda wani, amma da ce mai inganci zai iya in ya ji motsi, amma dai har gaya maka yake yi a to wannan sai ka rabu da shi. Amma in ka ji motsi ana zuwa ba laifi dan ka dan jira. Almuhim mutane su kiyaye, mutum ya tabbatar da cewa ya yi kabbaran nan a tsaye kafin ya yi ruku'u. Idan mutum ya yi kabbarar farko ta Allahu Akbar ta harama, to ko da a ce saboda gaggawa bai samu dama ya ce Allahu Akbar ta tafiya ruku'u ba, ba wani abu, bashi da kyau da wannan kabbarar. Saboda kabbarar nan ta farko ta harama ita ce farilla, wacce za ta biyo baya ba liman ma zai iya ɗauke masa ita. Da a ce za a yi sallah gaba ɗaya har a idan daga kabbarar harama baka sake yin kabbara ba, har kake bin liman su su, to sallar ka ta yi, sai dai ka rasa falala da yawa. Saboda wa'innan azkar ɗin na tsakani kawai albarkacin ka yi ɗale, kawai liman ya zuke maka su. Shi yasa liman ba ƙaramin mutum ba ne ba, kuma limanci ba abu ne mai sauƙi ba. Amma sai ga mutane sun mayar da kawai harkar limanci harka ta abu nan, harkar bin liman harka mai sauƙi. Sai ga mutum kawai da ya zo ya ga wani yana sallah kawai shi kenan, sai ya jona, bai san wata sallah yake ba kawai, zai jona sai ya kabbara kawai shi kenan. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Shi yasa malaman fiqh suke faɗa akan cewa da zarar niyya ta bambanta tsakanin ta liman da ta mamu, mamun ba shi sallah. Suka ce saboda ai nauyi liman din zai ɗauke maka, irin hidimar da liman yake maka ya kamata a ce, bai kamata a ce jona sallar kawai ya zama kawai kamar wani jona soke ba. Ya kamata a ce jona sallar kanta an masa hidima, saboda zai zuke maka dukkan waɗansu rafkanuwa, duk rafkanuwar da za ka yi a cikin sallah in kana bin liman ne ba ta da amfani. Da zai ɗago zaman tahiyya sai ka miƙe, sai da ka tsaya cak sai ka gano shi a zaune, sai ka dawo ka zauna ba kawai ya shanye. Da za a ƙare kabarar nan duk baka yi ba komai. Da za ka zauna da mantayya kai shiru ba karanta ta ba, yi ba komai, kana mamu ba komai, duk ya ɗauke maka wannan. Ka ga liman, ashe harkar bin liman tana da matuƙar muhimmanci, ya kamata kulla alaƙa tsakanin salloli, mutane su dinga ɗaukansa abu mai sauƙi. Wani lokacin ma mutum yana sallar ba a san sallar me yake ba, bai san ma ana binsa ba, dan yana faruwa. Sai wani ya tashi yana sallah ta nafila, kawai wani wasu sun zo kawai su jona su kuwa bayan, shi bai san ana binsa ba, ya yi ruku'u ya yi sujuda ba sa sanin ya ɗago ko, saboda shi kaɗan sai yake sallarsa, bai san ana binsa ba. Haka irin wannan sallar malikiya ba za su yadda ita ba, ba za su taɓa karɓa ba, za su taɓa yadda ba, saboda an wulaƙanta jona tsakanin sallolin. Ba a mutunta jona sallolin ba, ya kamata a jona sallolin. Shi liman ya san cewa zai ja sallah, shi mamu ya san cewa zai bi sallah, mafi karanci ai wannan linkin din. Ko da ma a ce a fatawar malaman hadisi cewa mai azhar zai iya bin mai la'asar, mai farilla zai iya bin mai nafila, mai nafila zai iya bin farilla, wannan ai daidai ne, ingantacciyar fatawa ce. Amma dai aƙalla wanda za a bin ya san za a bi shi, wanda zai bi ya san cewa zai bi. Amma ba kawai shi kenan sai ya zama babu wani abu nan ba, innama ju'ila limamu liyutamma bihi. Don haka idan tsatsaiwa don kabbarar harama wannan farilla ne, idan mutum bai sami kabbarar harama a tsaye ba, to ya rasa farali, don haka kabbararsa bata yiwu ba. Wannan kuma za a same shi a cikin fadin annabi sallallahu alaihi wasallam ga wannan ba kauyen wanda bai iya salla ba yace idza qumta ila salati fakabbir idan ka tashi zuwa salla kai kabbara wannan shine abin da aka sani sharadi ne kenan tashi yayin kabbara in ka tashi zuwa salla to kai kabbara kuma manzo sallama a tsaye yake kabbarar harama ba taba gani ya kabbarar harama ba tsaye ba kuma yace sallu kamar ra'aytumuni usalli ku salla kamar yadda kuka ga ina salla wal qiyamu laha da kuma tsayuwa don karatu fatiha wal fatiha wal fatiha da karatu fatiha karatu fatiha shi ma fararu eh farilla eh karatu fatiha farilla kowace raka'a wajibi ayi mata fatiha wannan shine ingantacciyar kina ingantacciyar fahimta ita ce fahimtar jumhurun malamai sabanin fahimtar cewa in an yi fatiha daya an sauke wajibi wannan fahimtar ba ita ce ingantacciya marjuha ce fahimta rajiha ingantacciya ita ce fahimtar cewa kowace raka'a wajibi ne ayi mata fatiha barin fatiha a raka'a daya yana hana ingancin sallar gaba daya karanta fatiha farilla ya zo a cikin hadisi ibintacce annabi sira da amincin Allah sabata gare shi yace la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi babu salla ga wanda bai karanta fatihatul kitabi ba ce fatiha karanta ta da kuma karanta ta daidai saboda idan an karanta ta ba daidai ba ma har yanzu ba sauke farilla ba in kace alhamdu alhamdu ba haka ba sai dai alhamdu ba irin rubutun ka bane na boko daga h ba wata irin ta ba wata mai kama da ita sai ita kawai larabci akwai ha mafitar su kuma daban-daban ne daya ba ta hawa gurbin daya kana canzawa harafi mafitarsa to zai iya canza ma'anar gaba dayanta zai iya canza ma'anar kalmar gaba daya har a ce alhamdu sai dai alhamdu lillahi rabbil alamin har a ce rabbil alamin ba alamin ba alam wannan alam ba daidai ba ne al'alamin nan ma yadda ake da bambanci tsakanin ha da ha haka ake da bambanci tsakanin a da a in kace rabbil alamin a rabbil alamin da ainu sai dole in baka bambanta ba to za a san matsala arrahmanir rahim har ka ce arrahmanu wa nuban arrahmani kasra arrahmanir rahim karka ce rahim ko rahman arrah da ha karami arrahim sai sa karatun mu na Hausa ma aka ce wannan ha babba wannan ha karami to amma su wajen faɗa aka ce wannan babba wannan karama kuma arbuce aka bambanta amma wajen faɗa ba bambanta ba sai a ce hemin kaga ba heban to sai wasu suka dauka karami karama da babbar bambanci shi ne wajen rubutu ne wannan katuwa wannan kuma yar karama wajen fada ma suna da bambanci arrahmanir rahim maliki yawmiddin maliki yawmiddin ta a ce yomi ba yawmiddin ba yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kar a ce iyaka ba iyaka bane iyaka na'budu wa iyaka ba daidai bane iyaka saboda akwai shidda a ya'un iyaka na'budu kar a ce na'budu ba na'budu bane na'budu ita ainuna daure take wa iyaka nasta'in kar ka ce nastaqim ba ita bace anan nasta'in اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم karkace mustaqin ba mustaqin bane mustaqim ihdinas siratal mustaqim siratal ladina karkace sirata ba ta a larabci ba ta ba karkace siratal ladina ba siratal kuma sadun ci karkace sira in kace sira sai dan zaka tafi ta qira'a dinas sirata المستقيم صراط الذين أنعمت كركتي أمعمت با أمعمت أنعمت عليهم كركتي عليهم با عليهم عليهم غير المغضوب كركتي غير المغروب بيبا غير المغضوب غير المغضوب عليهم ولا الضالين كركتي ولا الضالين وني يجو جون مالمي اكويا ماسا تجويدي كذو ذا افارا كراتو يجي غاوة مالا انا سوني دام افارا كراتنا مدنگا يكنا بمبا تامن كراتن ورشو دنا حفظ sai yace yanda a Fatiha sai yace yanda a Fatiha kamar a ina ne suke da bambanci da warki da haf shi dalibi mai koyon karatun shi ya dan idan sa ya dan bude da abubuwa kuma sai tsinci kansa a wani gari sai ga wurin da yaje shi aiki akwai wani akwai malami a wajen malamin arabun wajen haka sai yace ya abin dan sa to sai yace masa a Fatiha kamar can wajen walal ralin anan suke da bambanci yace walal ralin ko yace wake fadan yace masa warash ne yake fadan walal ralin yace malal ra kuma sai yace eh yace ya zana mata ita a kafa yace a wannan radi kenan sai yace malan wannan ba dadun ba ita ce dadun ba walal dalin sai yace to ai wannan da hafs kake sai yace to malam wannan haka ake ce mata ra sai yace eh da Hausa ba sai yace to malam Qur'ani Hausa ne sai karatun yake shirin gagara karshe dai bai yiwu ba dan haka wasu sai suna dauka cewa wato cewa waɗansu gyare-gyaren karatun Qur'ani sai suna dauka cewa ko kakale ne irin na izala ko irin na wane ne kawai shine ba haka bane ka samu makaranta alqur'ani da suka karanta warshi kage da suka karanta warshi kaje yadda ake karanta warshi din ma kaje da qur'ani yake da warshi ma ya fi wahala illahi alladhi ya fi wahala a kan hausa kaje ka samu makaranta alqur'ani wallahi za su ce maka wannan karatun da hausa karatun mata ne na malalata ne ina da wani aboki yace mun shekarar sama da 10 bai karanta alqur'ani da hafs ba yace ya fi shekara 10 bai karanta alqur'ani da hafs ba yace malamin sa da ya koya masa karatun qira'at na alqur'ani idan mutun ya zo koyan karatun alqur'ani yace da hafs zai sai yace tafi cikin gari akwai malamin hafs nan da yawa shi baya karanta da hafs karatun mata da haka wannan warshin da mutane suke gani yana daga cikin mafi wahalar karatu alqur'ani da haka ka samu wanda ya iya warshu idan ya karanta maka warshu guduwa za kai kaje ka nemi ina hafsun take don haka karatun Fatiha a gyara shi a kyautata shi saboda shine sallah idan aka rasa shi a sallah to sallah ta baci shi sa anan muka ce karatun Fatiha ya kasu kashi biyu karanta ta da kuma kyautata karanta wanda bai karanta ta ba bashi da sallah haka wanda ya karanta ta amma bai kyautata karanta ta ba shi ma yayi lahani da yawa a cikin ta yayi barna da yawa a cikin ta to shi ma bashi da sallah haka yana da hatsari sosai yana da kyau mutane su mai da hankali akan abu da shafi karatun Fatiha wal qiyamu laha da tsayuwa dan karatun Fatiha farilla tsayuwa dan karatun Fatiha shi ma farilla wato ba a karatun Fatiha sai a tsaye ga wanda zai yi sallah din a tsaye da a ce mutum zai yi kabbara harama a tsaye kuma sai ya zauna ba tare da wani laruri ba sai ya karanta Fatiha a zaune sannan ya miƙe sallar shi bace ba har sai in ya zama larurin zaman ne ya same shi to wannan ya shiga cikin masu larura annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala janbi kai sallah a tsaye idan ba za ka iya ba kai a zaune idan ba za ka iya ba kai a kwance wannan na gazawa kenan da rashin iyawa amma in ba haka ba to a tsaye ne ake sallah kuma a tsaye ake karatun Fatiha war ruku'u da ruku'u ruku'u shine kama gwiwa da hannaye guda biyu hannun dama ya kama gwiwar dama hannun hagu ya kama gwiwar hagu kuma gadon baya ya daidaita gadon baya ya daidaita kai ma ya daidaita kar kai ya sunkuya ƙasa da yawa kar kai ya dago sama kai ya tsaya setin gadon baya kar ya yi doro malaman fiqh suka ce da za a ajiye mashi a gadon bayan zai zauna saboda ya daidaita shi sannan gwiwa kuma kama ta ake a ruku'u jama'a ba ana dankan cinya ba ne wasu cinya suke danka babbar yatsarsu da yatsunsu guda hudu sai su raba babbar yatsa da yatsu hudu sai su danki cinyarsu sai ya zama cikin tsakanin babbar yatsa da yatsu su ne wanda suke suka danne gwiwa an gane ya nake nufi ba wannan ruku'u ne na kuskure wannan cinya aka kama ba gwiwa ba ruku'u na daidai shine a shimfiɗa tafin hannun akan ƙoƙon gwiwar a danke gwiwar da su a baza yatsu a danke gwiwa wannan shine ruku'u da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar kar a tara yatsun guri ɗaya a danki gwiwa a baza yatsun ake a danki gwiwa ina fata duk an fahimta to wannan farilla ne warraf'u minhu da dagowa daga ruku'u shi ma farilla ne an san me dagowa wasujudu ala aljabhati da kuma sujjada akan goshi sujjada akan goshi abin da yasa malamin ya faɗi haka saboda amalikiya sun bambanta darajar ajiye goshi a ƙasa da darajar ajiye hanci a ƙasa lalle ya tabbata a hadisi annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ce an umarce ni na yi sujada akan gabbai guda bakwai sai ya ce alal jabhati akan goshi sai ya nuna da hannunsa goshinsa da hancinsa sai aka fahimci goshi da hanci tare ake ajiye su a wajen sujada ba a ajiye goshi hanci a sama ba a ajiye hanci goshi a sama ana ajiye su ne gaba ɗaya tare a ƙasa to a malikiya su sai suka duba suka ga to ai akwai bambancin daraja tsakanin goshi da hanci haka idan goshi ya je ƙasa hanci bai je ƙasa ba to an sauke farali an rasa ladan mustahabbi na ajiye hanci a ƙasa idan hanci ya je ƙasa goshi bai je ƙasa ba to ba a yi farali ba da haka suka fifita goshi akan hanci wanda ya samu goshi a ƙasa bai samu hanci ba ya zo da farali wanda kuma ya ajiye hanci bai ajiye goshi ba to bai yi farali ba da haka su ji da sabace ba amma abin da ya tabbata a sunna shine goshi da hanci su ne ake ajiyewa yayin sujada to annan malikiya suka ce sujjada akan goshi farilla ita kuma sujjada ana ajiye goshi da hanci a ƙasa tafukan hannaye a ƙasa, tafukan hannayen nan ana miƙar da yatsun hannayen, ba baza su ake ba, ana miƙar da su ne alƙibla, a ajiye goshi da hanci a ƙasa, hannayen kuma su zo setin tsakanin setin wuya, su zo setin wuyan mai sujada ya buɗa hannayensa ta yadda kar damatsinsa su mannu daga haƙarƙarinsa, sannan kuma ya buɗe tsakanin gwiwar hannunsa da cinyoyinsa, kada zama cinyoyinsa suna taɓa gwiwoyin hannunsa, sannan ya zama ya kafa gwiwoyinsa a ƙasa, sannan ya kafa ƙafafunsa a ƙasa, ƙafafun kuma ya tsunsa ya lankwasa su suna kallon alƙibla, ba ya lankwasa su baya suna kallon yamma ba, ya lankwasa su ta ciki suna kallon alƙibla, ba kuma ya caka su ba, ya lankwasa su suna kallon alƙibla. Waɗannan su ne gaɓɓai guda bakwai da aka umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su jida a kansu, ƙafafu guda biyu akai da muka siffanta, wuyoyi guda biyu huɗu kenan, tafukan hannaye guda biyu shida kenan, sai kuma goshi da hanci a matsayin guda ɗaya, su ne guda bakwai. Sannan shi ma zai daidaita a cikin sujada ta yadda bai matse ba, bai dunkule ba, kuma bai shimfiɗa kamar mai kwanciya ba. Warraf'u minhu, da ɗagowa daga sujada, shi ma wannan farilla ne. Wal-i'tidalu, da daidaituwa, daidaituwa shi ne kowace gaɓa ta koma gurbinta. Idan mutum ya miƙe a tsaye, to ya zama kowace gaɓa ta tsaya a gurbinta, ta tsaya a mahallinta. Kar mutum ya tsaya ya karkace, in ya karkace bai daidaitu ba, gaɓansa sun goce. Kar ya ruku'u ya goce, kar ya sujada ya goce, kar ya zo wajen zama ya goce ba yadda ake bukata ba. Kai yadda ake bukata kowace gaba ta zama ta kama mahallinta, wannan shi ake cewa daidaituwa, farilla ne. Wat-tuma'nina, da kuma nutsuwa, nutsuwa kuma shi ne kowace gaba ta nutsu ta daina motsi. Idan ka aikata aiki, ba za ka bar wannan aikin ba har sai gaɓɓanka sun daina motsi, har sai gaɓɓanka sun daina motsi na ɗan wani lokaci, gabanin ka daina wannan aikin. Idan ruku'u ka yi, to ba za ka ɗago daga ruku'u ba har sai gaɓɓanka sun daina wani sauran motsi. Amma nan zai yi ruku'u, haka zai tafi kamar an wullo shi. Idan ya faɗo, sai ka kuma yana bounce a ruku'u, yana bounce yana sosai, sai kawai ɗago, bai gama bouncing ɗin nasa ba, sai kuma saboda yana da shaku zo ba su. To bai gama wannan shakun nasa ba, sai kuma kawai sai ɗago abinsa, haka bai nutsu ba. Ana son duk aikin da kai a sallah sai ka gama nutsuwa, ka daina motsi gaba ɗaya. Shi yasa ake so ka ce subhana rabbiyal azim aqalla sau uku, ko subhana rabbiyal a'la in sujada ne aqalla sau uku bayan ka gama nutsuwa. Wannan wajibi ne a sallah, shi ma farilla ne. Duk wanda ya sallah bayan nutsuwa zai yi ruku'u yana shocks kamar da muka bayani, zai sujada yana kada kafafunsa ta baya, yana wasa da su ta baya, yana sujada har ya kammala ta, ya dago yana wannan wasan, sallarsa ba ta yi ba. Ko yana tsaye yana sallah, yana ta sosai, ya sosa cikinsa, ya sosa bayansa, ya sosa wandansa, ya sosa waye dinsa, ya sunkuya, ya kade ƙwaro a kaza dinsa, har ya kammala karatun, ko liman ya kammala karatun aka yi ruku'u, haka yake ta yi. To wannan bai nutsu ba, ko a tsaye, ko a ruku'u, ko a sujuda, ko a zaman tahiya, ko a ko'ina, ana son sai ka nutsu gabanin sallar ta yi, in baka nutsu ba ta yi ba. To kaga a nan, in ka haɗa nutsuwa da daidaituwa, za su ruguza maka sallolin waɗansu. Wani in yayi ruku'u yana aji gwiwarsa, zai ɗago, kaga bai daidaita ba, bai nutsu ba, bai daidaita ba kuma bai nutsu ba, yana ajiye hannunsa kagwar kawai, yana cewa Allahu akbar, sami Allahu liman hamidu, kaga bai daidaita ba, bai nutsu ba, babu sallah. Ko sujuda, yana kawai sujuda, Allahu akbar, Allahu akbar, bai nutsu ba, bai daidaita a cikin sujuda ba. To wannan sallar shi bata inganta ba, saboda ba nutsuwa a cikin ta, nutsuwa farilla ne. Wat tartibu baina fara'idha, da jera tsakanin farillanta ita sallar. Jera tsakanin farillanta shi ma farilla ne. Wato daga kabbara harama sai karatun Fatiha, sai ruku'u, sai dagowa daga ruku'u, sai sujjada, sai dagowa daga sujjada. Idan mutum yayi karatun Fatiha sannan ya kabbara harama bai yi ba. Idan mutum sai da ya sujuda sannan ya taso ya ruku'u bai yi ba. Jera tsakanin farillan wannan farilla ne. Haka aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallah, kuma yake sallu kama ra'aytumuni usalli, ku sallah kamar da kuka ina sallah. Wassalamu da yin sallama, yin sallama assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaikum wa rahmatullah, ko assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum, ko kuma assalamu alaikum guda ɗaya. Waɗannan sallama guda huɗu kowace mutum yayi yayi daidai, sallarsa ta yi daidai. Amma wai sai ka ji ana cewa akwai ƴan sallama biyu, akwai ƴan sallama ɗaya. Duka addinin Allah ne. Wanda yayi biyu yayi daidai, wanda yayi ɗaya yayi daidai. Amma wanda yace in an yi ɗaya bata yi ba yayi kuskure, yayi son zuciya. Wanda yace in an yi biyu bata yi ba yayi son zuciya. A koma kan ilimi, a aiki da ilimi. Amma a daina jifan wani da abin da ya tabbata a cikin addinin musulunci don ya aikata shi. Wannan ba daidai ba ne, wannan jahilci. Sallama farilla. Wa julusuhu alladhi yuqarinuhu, da zamansa da yake gwamuwa da shi, da zamansa da yake gwamuwa da shi, zaman me? Zaman sallama. Wa julusu aw julusu salami, zaman sallamar alladhi yuqarinuhu, wanda yake gwamuwa da sallama. Wato nan mallam yana so ka fahimci cewa asali tahiyya da zamanta sunna ne, ba farilla ba. Asali tahiyya da zamanta. Shi yasa ai mai rafkanuwa, yanzu da a ce mutum idan ya zo raka'a biyu zai maimakon ya zauna sai ya miƙe ya rafkana, da ya miƙe ya fara karatu sai ya tuna, ya dawo ko ya ci gaba, ya ci gaba, me yasa ba zai dawo ba? Saboda ba farilla ba ne. Ai ba isa bar farilla ba, ai in farilla ne dole ya dawo. Za mu zo makaranta da ku a ƙarshen littafin nan, za ku ga yadda farilla take wujuji gabe sallah, kuma za ku ga yadda ahalari yake bakatar da mutane. Don haka barinta da rashin dawowa yana ƙara nuna cewa ba farilla ba ne. Kuma idan ya zo ta uku zai rama wancan zaman da bai ba, ba zai rama ba, zaman ya wuce. Har sai ya dawo raka'a ta ƙarshe, ya zo ya zauna ya zaman tahiyya, ya tahiyyar ƙarshe, sannan sai ya sujjada ƙabli, saboda ya je kwadda wani abu wanda bai yi ba daga cikin sunnoni. Amma farilla bai yiwuwa sallah ta yiwu sai an yi farilla. In ta kai ga an riga an wuce yadda farillar take an yi nisa, sai dai a jefar da raka'a. Za mu zo mu karanta da. Amma farilla ba ta hakurin a mata wasu sujjada ba aji ko ƙabli ko waye na firi nan. An gane? Don haka nan abin da ake nufi da zaman da yake gwamuwa da sallama shine bayan mutum yayi zaman tahiyya, yayi tahiyyar ya kammala, yayi tahiyya, yayi salatin Annabi sallallahu alaihi wasallama, yayi addu'o'in da zai yi, sauran abu da ya rage shine ce assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Faɗan wannan farilla ne. Zaman da za a faɗi wannan a cikinsa zaman farilla ne. An gane? Taka ya gama zaman sunna, yanzu sallamar da zai yi gwargwadon zaman da zai yi gwargwadon sallamar a cikinsa, wannan shi kuma iya wannan zaman na farilla ne. Haka yanzu misali assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, amma sakan nawa ya ɗauka? To iya sakan sun da wannan zaman ya ɗauka, wannan iya wannan zaman farilla ne. Abin da ake so ka gane anan shi ne ba a sallama sai a zaune. Da a ce mai sallah yana cikin sallan nan saboda tsaba tunanin ko albashi ko wata matsala irin tasa ko sai an karasa ya tashi yana tashi har ya ji kofar masallaci ah sai tuna ni nayi sallama kuwa akwai sallama ba shi to baya juyowa yace assalamu alaikum wa rahmatullah atsaye sallama a zauna ake yin ta haka sai ya dawo ya zauna in ya zauna sannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ko kuma ace ya manta sallama zai sai miƙe dai karo raka sai dai miƙe sai tuno a ashe ta karshe yazo ta hudu ce ashe ba ta biyu ba to wai saboda ya kammala yayi karatun tahiyya yayi komai da komai wannan ba zai sa fa yana tsayin yace assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu ba za a karba ba a zauna ake sallama shi yasa farilla ne zaman sallama da yake gaurayuwa da sallama wannan dan zaman farilla ne an fahimce shi kuma ina ga daidai haka zamu karanta zamu takaita idan Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu karanta wani hadisi wanda ya kunshi waɗannan farillan sannan kuma mu jero farillan ma mu ji mu kirga yawan su dan ya sauƙaƙo a gare mu wajen ainihin wato kiyaye su Allahu a'lam sallallahu alaihi wasallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
Allahu rahmanur rahim alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi man ittaba ana yace na dau azumi na ramuko na manta na sha ruwa sai wata makociyata ta ce min ya kare na ci abinci na kawai sai na ci abinci da muti na ya dawo na gaya masa yace na ci gaba da azumi bai kare ba to haka ne malam to ba dawar mutum zaki canza kenan to azumi ya kare fatawa farko ce mai fatawa farko ce ta miki kuskure saboda wanda ya manta ya ci ko ya sha yana azumi ko ya koshi indai da mantuwa ne da zan muka magana akan niyya indai da mantuwa ne to azumin sa bai kare ba ya ci gaba da azumin sa amma yanzu matsalar shine sai ta ce miki azumin ki ya kare ki ci abinci kawai kuma sai kika ci in ga ci da kika yi na biyu kuma da sanin ki da niyyar ki to wannan shi ya kare miki azumin ki kuma mai gida da ya dawo gafa ta malam sai ya ce miki azumin ki bai kare ba azumin ki ya kare ita ce naji manzo Allah ya ce naji manzo sallama hadisin da yake haramta cikiya a masallaci ya inganta in ya inganta ina matsayin cikiya ai abuna sanarwa sanarwan tsuntuwa a masallaci haka yake nufi to cikiya da sanarwa ne a fahimta ta duk abu ɗaya ne shi yasa da ya kamata a ce an sabarwa mutane a irin yanzu da ake ci gaba waɗansu wuraren suna da ofisoshi a masallaci duk wanda ya rasa kayansa can yake zuwa ba wai masallaci ne za a tashi a ce an yi mantuwa ba duk wanda ya tashi neman kayansa ko ga yadda zai ji wasu kuma an sabar musu duk wanda ya tashi neman kayansa dan agaji zai neman akwai agaji a masallaci duk wanda ya tashi neman kayansa wurin liman zai zo ya tambaya duk wannan hanyoyi ne da za a sabarwa mutane ba sai an tsaya ana cewa wani ya manta kaza din sa ba sai kawai a nemi hukumar masallaci sai a tuntube su idan abun ya zo hannun su wannan shi yafi kamata amma dai akwai waɗanda suke bambanta tsakanin cikiya da kuma sanarwa na cewa cikiya shine aka hana sanarwa ba a hana ba saboda sanarwa wani abu ne mai fadi yafi cikiya fadi cikiya shine wa ya ga abu na ya bata amma sanarwa kuma akwai hatta yaki ma hatta fita yaki ma sanarwa sunan ta dan haka sanarwa ba kadai iya tsuntuwa bane idan aka ce an dakile sanarwa a masallaci to wannan zai cutar sosai to akwai masu ganin haka cewa sanarwa ta sha bamban da cikiya Allahu a'lam to Allah malam kai mun bayani akan waqafin nan mai lam alif a qur'ani naji an ce tsayuwa akan sa haramun ne sannan kuma malam ka ba mu fatawa akan shafa akan safa to abinda kake nufi shine alama ta lam alif wanda ake yi a cikin alqur'ani a waɗansu wurare wanda duk wanda ya bibi irin wannan wuri dai daga ga an yi wannan inda zaka bi mai anar zaka ga cewa gaskiya ne bai kamata ka tsaya akan wannan ma'anar ba bai kamata ka tsaya a wannan wajen ba abin da yake nufi shine la ay la taqif kar ka tsaya anan dan haka daidai ne ba a tsaya a wajen sannan fatawa akan shafan safa kuma mun yi magana akai a shafan kufi mun yi magana akai game da a shafan lokacin da mun magana akan shafan kufi cewa za a iya shafa akan safa kamar yadda ake shafa akan kufi da sharuɗan da muka ambata a wancan lokacin sai a koma duba wannan yace ayo mutane nasiha wajen ganin su ja hankalin yaransu daga shubha irin ta shi'a saboda suna yaudarar yara wajen kide-kide da waƙe-waƙe da kuma karanta musu hadisai na shubha kuma suna tura musu wasu zantuka a waya wadda ba gaskiya bane ba to wannan abin da ka rubuta din ma shi ma nasiha ce yawa tun da kowa ya san duk wanda yake anan ya san cewa shi'a ba kwarai bane shi'a fahimta ce ta bata ta zamar da kafar waɗansu daga cikin bayin Allah wadda suna ganin daidai ne suke yi Allah kuma baya ba da uzuri wadda ya bata yana ganin abin da yake yi daidai ne Allah baya ba da uzuri wadda ya bata yana ganin abin da yake daidai ne dan haka hatsari ne sosai musamman mutum a tusa masa yayya da sayyidina Abubakar yayya ga Umar yayya ga Aisha yayya ga Nana Hafsa wannan ba karamar masifa bace domin an rusa masa musuluncin gaba daya shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan ba a bar shi ba domin duk mutumin da yace maka yace manyan aminan babanka daya mashayin giya ne daya kuma mazinaci ne yace matan gidanku dukkan ruwai ne kuma da mahaifiyarka a ciki tunda mu uwayenmu mun ai uwayenmu ai ai matan manzon Allah uwayenmu ka tuna mutumin da da yace maka da yace matan gidanku dukkan ruwai ne kuma da mahaifiyarka a gidan ka tuna da zaka ganshi to ka gani kaga wanda yace na Aisha karuwace kuma matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda har yanzu dinnan a cikin ɗakin ta yake kwance inda a ce batta daraja inda a ce har mazinaciya ce ita yadda Allah yake ya tsarkake annabinsa ya fifita shi akan sauran halittu sai ya hada shi rayuwa da ita yanzu kai fa har kai ya kai dinnan malam Zaidi dan anguwar matsango inda wata tubabbiyar karuwa za ta tuba ta ce za ka aure ta sai an dabe yan kallo da danginka ta tuba fa saboda suna ganin kai mai tsafta ce mai tsafta ne danginka ma za su kiye maka ka aure tubabbiyar karuwa kai kuma malam Zaidi iri na farar kula mutumin matsango yaya Allah ta'ala da kansa da yake tawalli yake jagorantar rayuwar manzon Allah sallama ya fifita shi a duniya da lahira kuma Allah zai zaba masa matar da bata kane kanta ba yaya Allah da ya haramta auren matan annabi a bayansa sannan kuma Allah zai bari matar annabi tana gidan annabi wani ya taba ta Allah ya bari kuma kaga wannan wulakanta annabin ne kawai kansa amma mu mun yi imani da cewa manzon Allah sallama yana da kariya daga ubangijinsa abinda bai sani ba ma Allah yakan nuna masa Allah baya barin sa akan barna kuma Allah ta'ala yana kare shi gaba da bayansa masu sukar makusantansa da masu sukar iyalansa babu shakka ba kowa suke suka ba shi suke suka shi suke suka suna fakewa da soyayyar iyalan gidansa alhalin ƙarya ne ba sa son iyalan gidansa duk wanda ya bincike kuma ya karatuttuka na addinin shi'a zai fahimci haka da haka ku kiyaye iyayenku wannan kaɗa-kaɗan ba shakka suna jan hankalin mutane sosai wani kirista ma an yi layi ana kada ganga jijim 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 ana pipi 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 ana tafiya yace aha aha wannan yayi chau yace wannan irin namu ne wannan eh yayi chau wani kuma da kunne na naje yana cewa wani kristiyan yana cewa da zai yi musulunci shi a zai ni ko nace masa yo ai baka yi nisa ba shi yasa ka musulunta baka yi nisa ba menene hukuncin sa kwalli a musulunci ya halatta amma gaba yawa ya halatta ga mace ado ne ga namiji sai in magani sai in tozalin magani kuma kai rambada shi yadda za a dinga ganin sa kawai ya rambada maka idan zai sa shi don magani sai ya sa don magani kuma son samu ne ya saka shi da dare idan gari ya waye kuma ya wanke fuskar sa shi kenan amma dan kwalliya ya zama yana kwalliya da tozali wannan kwalliyar mata ne ina ingancin sallar bin wanda yake ayyana niyya eh sallar ta yi mana in an bi shi kawai dai yayi zo da bid'a yayi bid'a dai bayyana niyya amma wannan bayyana niyya ai baya bata sallah idan mutun yayi raka'atul fajri a gida in ya zo masallaci zai iya sake wata nafila kafin a shiga sallah a'a annabi sallama ya ce la salata ba'da al-fajr illa raka'ata al-fajr babu sallah bayan al-fajr ya keto sai raka'o'i biyu nan na al-fajr dan haka idan mutun ya raka'a biyu nan na al-fajr ya zo masallaci to sai ya jira sai liman ya tada sallah amma wasu malamai suna ganin wannan sunan ta gaisuwar masallaci ma aboce sababi ne ita hanin lokaci baya shiga cikin ta wannan akan mas'alar cewa gaisuwar masallaci ana yin ta da kowane lokaci Allahu a'lam ya halatta mutun ya yafe haƙin gadan sa wajen ƴan uwansa kafin a raba ni bana ba shi shawara duk wanda yake so ya yafe gado ya bari sai an raba in an raba an bashi kasansa sai bai wanda ya ga dama amma yace shi ya fita daga cikin magada a raba gado ba shi wannan kuskure ne gaskiya kuskure ne a irin ayyukan da ake yin su a record irin na kotu a ce an yi a record yana da yaya 10 kike akwai mallan Sadau ya ce shi babban da shi aka raba tsakanin yaya 9 an raba gado wata rana can a tona tona aka tono record aka samu cewa ba a yi da mallan Sadau ba to kaga wannan ya haifar da wata matsala don haka abin da ya kamata shine a ba da mallan Sadau ma nasa shi ko in ya ga dama off record sai je bai duwar da ya ga dama a karshe ina so mallan ya ja hankalin daliban da suke take shafin littafin su ko su makala shi a tsakanin cinyoyin su a matsayin su na ahlus sunna ban gane ma abin da yake nufi ba al-muhim dai darajar littafi ga dalibin ilimi wajibi ne littafi ilimi ne a cikin sa duwa da san darajar ilimi kuma dai daraja shi ba a wata da littafi wannan ya sa na tuna kissar wani malami da na taba karantawa cewa akwai wani ɗalibansa da ya taba karban alal littafin sa da ya karba alal littafin sa sai ga hangi ɗalibin a kasuwa ya sai gyada ya murza ta akan littafin akan ban akan ya ju littafin ta baya sai ya murza gidar aka sai yana hurewa yana dauka yana ci to bai da ɗalibin ya ganshi ba sai da wata rana ɗalibin ya gama amfani da littafin ya mai so sai ce akramakallahu na kammala dubawa na gode sai ce to madalla sai ce masa komai ba sai wata rana sai ya dawo neman aran wani littafi akramakallahu na so a taimaka mun da aran littafi littafin kaza 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 yace to malai tashi ya shiga cikin gida zan irin waɗannan malaman bayin Allah ne abun koyi ne su ba su da fada ba su da fitina ko kadan ba irin mu bane ba su da fitina ya shiga cikin gida ya dauko littafi dauko faranti da ya zo shi eh wala da ya zo shi ya mika mal littafi ya ce ga wannan na karatunka ga wannan kuma na gyadarka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk